sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 sai kuma tashar mu ta FM a Joy Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan joyhausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauri assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku ji abin da iyayen ƴan matan Chibok ke cewa game da gano su da kuma waɗanda suka rage kana ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ya dace a ce ana musayar ƴan matan Chibok din da ƴan kungiyar Boko Haram Hawa kuma muna dauke da labarin wasanni sai kuma sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Akwai wasu gidaje guda uku a Difa dake ƙasar Niger waɗanda idan ba domin gidajen na kewaye da wayoyi da kuma sojoji rike da bindigogi irin Kalashnikovs ba suna gadi ba mutum ba zai lura da su ba. Waɗannan gidaje nan ne inda tsofaffin mayakan Boko Haram suke zaune. Watanni shida da suka gabata aka bude gidajen kuma kimanin mutane 150 yawancin su tsofaffin mayaka ne tare da matansu da kuma ƴaƴansu suke zaune a cikin su. Ibrahim wani yaro ne da yace ƴan Boko Haram ne suka sace shi tun yana ɗan shekaru 12. Ibrahim ya karanci Qur'ani a tsahon shekaru 2 kafin ya gudu. ƴan Boko Haram sun sace dubban yara da kuma matasa tun daga lokacin da suka fara kai hare-haren su a arewa maso gabashin Najeriya. A shekarar 2009 waɗanda aka fi sani su ne ƴan matan makarantar sakandaren Chibok a jihar Borno. Tsofaffin mayakan na Boko Haram sun bayyana kungiyar ta yi rauni amma suka ƙara da cewa zai ɗauki shekaru kafin a karye lagun aƙidar mayakan da ke watse a yankin.
Kimanin mutane shida ne suka mutu a wani bom da ya fashe cikin wata mota a bakin wajen sayar da abinci a Mogadishu ciki har da babban jan na sojan Somalia. Kimanin mutane goma ne suka jikkata yayin da bom ɗin ya fashe a misalin karfe 6 na yamma lokacin yankin a dab da wani shahararren wajen cin abinci wanda aka fi sani da Italian Cafe. Waɗanda suka ga afkuwar lamarin sun ce an ɗana bom ɗin ne a awa ɗaya yayin da masu cin abinci suke zama a waje yayin cin abincin. ƴan tsagiron Al-Shabab ne suka ɗauki alhakin wannan harin da cewa su ne suka kai hare-haren kan manyan jami'an tsaron ƙasar da kuma na bakin haure. Wurin cin abincin na kallon helikwatar ma'aikatan bakin haure ta Somalia ne ta ɗaya ɓangaren kuma hotel ne mai suna Sunrise Hotel. Sau da dama Al-Shabab na kai hare-hare a wuraren da 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke taruwa a bainar jama'a a ɗaya ɓangaren jami'an sojan ƙasar kudu ne aka kashe a yau Litini a wani bom ɗin da aka sa a kan hanya a ƙauyen Cantablas kusa da garin Kor Yole da ke ƙasan yankin wato Shabelle. Jami'an sun ce sojojin na tafiya ne a motarsu yayin da bom ɗin ya tashi.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma kafofin yaɗa labarai ne a Amurka suka ba da rahoton cewar tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da kansa ya soki lamirin ayyana Janar Michael Flynn mai ritaya a matsayin mai ba da shawara kan tsaron ƙasa. Amma duk da haka Trump ya zaɓi Flynn wanda a ƙarshe ya kore shi cikin kwanaki 24 da kama aiki. Obama ya gabatar da gargaɗin akan Flynn a lokacin tattaunawar da ya yi da Trump ta mintuna 90 a White House ranar 10 ga watan Nuwamba. Kwana biyu kacal bayan hamshakin ɗan kasuwar ya yi nasarar da ta bai wa kowa mamaki a tarihin siyasar Amurka, inda ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya kori Flynn daga aikin matsayin shugaban ma'aikatar tsaro a shekarar 2014 sakamakon yanayin yadda yake gudanar da ayyukansa da ganganci. An ba da rahoton gargaɗin tsohon shugaban ƙasar daga kafafen yaɗa labarai, inda aka bayyana cewar tsofaffin jami'an da suka yi aiki da Obama sun san haka awanni kafin su bayyana a gaban kwamitin majalisar dattawa da ke ƙoƙarin gano hakikanin saka hannun Rasha a cikin takarar shugabancin ƙasar Amurka da kuma dangantakar masu taimakawa Trump da buƙatar Moscow, duk da Trump ya yi watsi da ƙoƙarin hakan.
Shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zaɓen shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron murnar nasar da ya samu akan abokiyar karawansa Marine Le Pen. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya rubuta a Twitter, "Ina ce Emmanuel Macron murnar babban nasarar da ya yi ta zama shugaban ƙasar Faransa, ina ɗaukin yin aiki tare da shi." tsohuwar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da shugaban masu fafutukan kare yancin tsiraru Jesse Jackson da magajin garin New York Bill de Blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa Macron da al'umma kasar Faransa murnar nasarar zaben na shugaban kasa. Mai magana da yawan shugaban kasar Jamus Angela Merkel ya faɗa a wata sanarwa, nasara ce ta ƙarfafa haɗin kan Turai da kuma dangantakar Jamus da Faransa. Bayan an faɗi nasarar da yi, Macron ya yi magana da Merkel inda ya ce mata zai je Berlin nan ba daɗewa ba. Mai magana da yawan Prime Minister Britannia Theresa May ta faɗa a wata sanarwa, Prime Minister tana ce zaɓen shugaban kasa Macron murna a kan nasarar da ya samu. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai su ma ba a bar su a baya ba. Sun taya Macron murna, shugaban kwamitin ƙungiyar jin Claude Juncker ya rubuta a Twitter cewa ina murnan Faransawa sun zaɓi makomar tarayyar Turai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun yayan ƴan matan Chibok waɗanda suka bayyana farin cikinsu game da gano ƴaƴan nasu, kuma suna fatan sauran da ba su sako su ba su ma a gano su. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yau ne iyayen ƴan matan nan na garin Chibok da aka gano su 82 suka gana da ƴaƴansu a bambinin tarayya Abu, inda suka tabbatar da cewa ƴaƴan nasu suna nan cikin ƙoshin lafiya. Fiye da shekaru uku kenan wanda ake zaton ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka sace waɗannan ƴan mata da aka ce adadin su ya kai 219, wadatun a wancan lokacin ne aka dinga cece-kuce akan sace waɗannan ƴan mata tsakanin gwamnati da ma iyayen waɗannan yara, wanda daga bisani aka tsunto wasu daga cikinsu, sannan aka saki wasu guda 21 sakamakon wani yarjejeniya da aka ce an yi da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram din. Sai kuma waɗannan 82 da aka saka a kwanaki biyu da suka wuce, daga ce an yi misayen su ne da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Malam Yakubu Nkeke dai shine shugaban waɗannan iyaye, da kuma yace zakan suna da waɗannan yara 106, yayin da suke fatan cewa gwamnatin tarayyar za ta sake kubuto da sauran waɗannan yara. To ko ina waɗannan iyaye suka sa a gaba yanzu haka? To mai kiran ne wa Malam Yakubu Nkeke tawayin tarho, ga kuma abin da ke cewa.
Sa gaba mu dai har yanzu mun iyaye da muna can kasan Chibok mun jingina ma wannan gwamnati, tunda mun gani sun kasa rawa zuwa gani saboda kawo ƴan matan nan a daransu, to mun jingina musu, kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran maza su fito mana.
Sanin cewa suna makaranta ne aka kwashe su a wancan lokacin, sun kwashe shekaru uku ba makaranta, za su gaba da karatun kenan ko kuwa shikenan sun bar wannan karatu?
Ai Malam Dauda, bari in faɗa maka mana, waɗannan da aka fitar da su 24 nan, in ka ga yadda suna yada tazarta da karatu da rubutu da suka yi da exam da suka yi na wannan kan da ya wuce, sai ka gani ni malami ne, ai ni malami na shigo wajen su, naga yadda ake sayar musu, naga performa nasu da gurgurdun su, duka na gani yara nan gaskiya za su yi abun da kowa zai ji daɗi.
Wato na fahimce ka wannan 21 da kuma guda uku da aka gano su an sa makaranta yanzu haka?
Yanzu suna karatu kwarai.
Sannan waɗannan kuma su 82 da aka gano su ma za sa makarantar nan gaba ko kuwa shikenan ya ka karatun nasu?
Ba zai zama ga iyaka ba, domin yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din muniya mu je mu zana da su muka ga yadda suke, kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba cikin kamar yadda na fari suka fita ba, jikin su lafiyayye ne, ba su da wani matsala da yawa a jikin su da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu.
To kamar kun samu kun gana da su waɗannan ƴaƴan naku?
Mun samu mu zauna da su kwarai, yanzu da nan bai wuce ma minti 30 ba muka bar inda suke.
Ya ko ga halin da suke ciki ne?
Hankalin su bai canji ko kaɗan cewa suna da wani halin da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba, suna nan dai da halin su lafiya lafiya ne. Ya ne wanda suka danne ma suna gudun su gungume ne su tambaya kanin su da iyayen su a gida ɗaya kam, ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali.
To bala kun kai akwai yarka ko kuma da aka gano a ciki?
To sai ma kwarai, ba za ta dauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita.
Akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan, ɗaya kamar kafanta ya ji ciwo, ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan, kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka?
Wannan tun kaga yanzu a cikin haduwar mu na yau nan murna ne, na fita wasu musamman ban samu zarafi na bincike su game da wannan ba, domin ina da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu yi hira.
Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba, ya suke ji ne?
Iyayen sun ma ko da haka mutum mutum in baka ga naka ba dole zai tsanta dai ka a zuciya amma da suke mun fara gani cewa wannan gwamnati yana kokari tunda an fitar da 21 aka ta hakan lalaba a haka kuma an saka fitar 82 a ran daya kowani iyaye yana da bege cewa nashi zai fita
kamar yau shake sa ran wadannan yara naku za su koma gare ku da su ma na farko bayan na fancewa har yanzu suna tare da gwamnati ta ga muku ran da za su koma gare ku
yana da kyau mana dauda kamar zuwan mu na yau ba mu samu muka zauna da gwamnati tukuna ba mu je ne mu ga ƴaƴan nan mu yi gaisuwa mu ga lafiyar su mu tabbatar su ne eh haka
da kuma tambayi sanata Muhammad Alundu me ko me zai ce game da misali wadannan yara da aka yi da kuma wadannan ƴaƴan gungiyar Boko Haram din ga kuma abin da ke cewa
eh to da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba amma musanya da ake dinnan na kamar yan ta'adda ba sabon abu bane inda ya zamanto shine ya zamanto abunda option da akwai a lokacin ba yau ba ba so daya ba ba so biyu ba ko kwanan nan ma America ta yi musayayyen ta'adda wanda take rike da su a Guantanamo don sojan America da suke garkuwa da shi Israel sun sha musayan wato prisononi ko kuma yan ta'adda na Palestine da yawa sun yi musayya da gawakin sojojin su ma ba wai wanda suke da rai ba to wannan din in ya zama dole ba yadda za a ce dama kuma yan Najeriya ai yan Najeriya da yawa mafi yawa sun furta akan cewa amma musayyan za a yi gara a yi musayya a ceto yaran da kanana ba su san hawa ba ba su san soka din nan ba
yanzu dai yan Najeriya da dama sun kasa kunne su ji yadda makoman waɗannan yara za ta kasance musamman ma hanyoyin da za a bi don sake gama su da iyayensu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriya mu ce
to mahallah kafin mu bude muku layukan namu ku ci gaba da shakatawa da wannan waka
saboda ƴan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata taimaka aje a sulhunta kar yan matan su yi mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Allah yanzu mun samu kira na harko daga Jigawa wane ne daga Jigawa
to ka almazi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan
kasarar
hukumar Kaugama
ni sunana Ladan Ibrahim Ayawa ba Zaburansi muna jinka ko layin zaburansu ya tsinke ne ina ganin layin zaburansu ya tsinke to ta maudu'in mu na yau dai shine shin ya dace a ce ai musayen ƴan matan Chibok da ƴan kungiyar Boko Haram mun samu kira daga Kogi waye daga Kogi eh wani daga Kogi anya layin namu yau ba ya shiga abin nan ba yana muna tutsu na Kogin ma yana jin kamar ya tsinke
Yobe State Nigeria
eh wace magana
Kabiru Babale Katuzu daga Nigeria daga Yobe State
to Kabiru
Kisho local government
to da Kabiru daga me ra'ayinka
daga bai ra'ayina wannan modi ai shi duk abin da aka ce sulhu ne
eh
babu abin da yake dadi a rayuwa a duniya
eh kuma abin da
mu zaman lafiya a kasa a ko ina ya kamata abin da suke wannan ayaba musu ayaba gwamnatin Muhammadu Buhari ubangiji kuma Allah ya bashi lafiya su ma da suka yi tawakkali aka shi sake kokari da himma su ci gaba da himma sauran ma in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa kowa ya gansu da idan su nagode radio America Allah ya saka danka ubangiji Allah ya ba babu Buhari lafiya
to amin sun ma amin yanzu mun samu kira daga Nasarawa waye daga Nasarawa
Assalamu alaikum sunana Shafa Lekatin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa
to me ra'ayinka wannan dara barka ka dai
da gaskiya fi sabilillah wannan abu ne ban ga wani abun damuwa a ciki ba saboda dalili ko shine dan waɗannan yara ba su san abin da yake faruwa ba kuma dan an bada gursuloni an karfi wayannan yara ni wannan abun in dai akwai wani yajejeniya da aka yi tsakanin su da wayannan mutane da gwamnati wallahi ni ban ga wani abun damuwa ba sai dai mu yi son barka saboda aka kiran da za mu sake yi da gwamnati su tsaya su sake dubawa duk Allah sauran yaran da suka rage gari da wani abun nan duk Allah a yi kokari a samu a ga an kwato su da fatan kuma za su yi wannan kokari kuma Allah ya taimake su kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu
to mun gode Shafale bari mu je Kano waye a Kano
eh Hatima Abu ne daga karamar hukumar Doguwa cikin garin Doguwa
to muna jin ka me ra'ayinka
eh rai na dai muna ba wannan mata da aka saka fatan alheri Allah ya ba su lafiya kuma yaron wannan ba saka ba Allah ya ba da ikon gano su
eh to amma abinda mutane ke cewa suna cewa bai kamata wai a rika musayan ƴan Boko Haram din da ƴan matan Chibok ba me ya ina hankalin kai karkata
eh gaskiya wannan dai musanyen da duk wannan su yankin Chibok din da yau ranin su ne duburi duk wannan eh su ji labarin da an saki wannan komandojin hankalin su zai tayi ya kamata da gwamnatin Najeriya gaggawan daukan mataki akan wannan abin da ya faru a daraja jami'an tsaro a yankunan da ya kamata
to mun gode kwarai da gaske bari mu je Kaduna waye a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mallan
ladai wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to wane ne na
to alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mere
rediyo da recorder
kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to za mu ji Alhaji Musa me ra'ayin ka wannan dara
alhamdulillah mallan ladai Ibrahim Ayawa mun yi wa Allah godiya subhanahu wataala da ya kawo mana lokaci wanda mu a jihar Kaduna tun karfe 5 ake mana ruwa har zuwa yanzu muna shan ruwan sama Allah ya kawo da muna bai albarka
amin summa amin
to alhamdulillah idan muka dauki wannan bayatuna maganar bisaya da aka yi da ƴan matan Chibok da shi komandojin su na ta Boko Haram wannan abu ne mai kyau saboda yanzu idan muka dauka yanzu kaga a Najeriya duk wanda yake Najeriya ta kama magana da PDP take magana cewa wai bai dace a ce ana yi wannan gaskiya take kawo magana wai bai dace a wannan ba to gaskiya wannan su ba canza wannan shawara ta su magana da ake magana cewa ai wannan abu ne mai kyau ai sulhu a ce a shari'anta ma sulhu shari'a ta zai tada ai sulhu tunda an samu irin wannan abu an fito da wannan ƴan mata guda 80 da wani abu to muna fatan shauran ma da suke tsare idan akwai yiwuwa a kawo dama da za a samu wannan domin fatanmu a ce Najeriya a samu lafiya da zaman lafiya to kawai shine mu fita da ƙarshen ne muka fatan alkhairi Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kara mu Buhari lafiya kuma Allah ya kara wannan mulki nashi
mun gode Alhaji Musa
da Najeriya baki ɗaya na gode
mun gode bari mu je Bauchi waye a Bauchi waye daga Bauchi ina jin layin Bauchi ya yanke muna magana to Yobe waye a Yobe mun samu kira daga Yobe kan na Bauchi ya tsinke
kacalla mai goro kacalla mai goro
to kacalla me ra'ayinka wannan daren
ra'ayina akan wannan canji da aka yi din nan.
Eh, musayan da aka yi da matan ƴan matan Chibok da
ya goyi baya 100%.
To, me za ka goyi baya?
Abin da ya sa na goyi baya duk a kasashen duniya. Ana yin irin wannan su Isra'ila su waye duk an taba yi.
Eh.
Saboda haka gaskiya abin da zai kawo mana ci gaba ne. Baba Buhari ya ci gaba da irin wannan dabaran naki muna goyon bayansa Allah ya bashi lafiya.
To mun gode ka challa.
Allah ya kara masa lafiya.
Mun gode ka challa bari mu je jigawa kuma. Waye a jigawa? Hello. Eh waye a jigawa?
Ni duwawa ne daga
Wace magana?
Sabar kuma ba gona da jigawa.
To me ra'ayinka wannan daren? Game da wannan batu da
mutum. Eh ra'ayina a wannan dare kiya na ji murna kuma na yi farin ciki saboda haka kamar yadda ake tsoro na ayyai dede kuma duk mai hankali da lura zai so wannan saboda tsarkin da ba har abin da zo an kai karshensa muna munna da wannan Allah ya kara babu har lafiya kuma
to amin sun ma mun gode malamin na jiga bari mu je Bauchi waye daga Bauchi
Assalamu alaikum Allah ne
kuma
kana magana da Sama'ila S Power karamar hukumar Janjo kafin ma dai
to Sama'ila me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattauna a kai
to alhamdulillah a wannan maudu'i na ku maudu'in ku akan maganar suka fursunonin da ake yi ai duniya ana irin wannan ba abin mamaki bane dan an yi a Najeriya
to
kasashen duniya ma da suke da suka fi mu wasu abubuwa ma da dama suna irin wannan kuma muna ji to amma abin mamaki sai muka ji bangaren wa makarfi suna so kan wannan abin da gwamnatin Buhari sai to dan ma kullun nasu ne
to
kaga in baka iya yin abu ba idan baka iya yin abu ba idan kai wani yayi kai mummuna wani ya gyara sai kace shi ma bai iya ba to amma
ai kaji an ce hagun wani dama wani kuma lokaci ne na wadan albarkacin baki kuma ka to sai dai lokaci ya daga mun hannu sai kan kiran da zamu iya dauka kenan a hali yanzu wai ma rana ce dan buɗe layuka akan murin kuma ya kira to shi kenan sai kuma gobe muna iya kiran mu idan mun buɗe layukan mu yau nan mu kawo ƙarshen wannan
labaran wasanni
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a shirin labaran wasanni bari mu fara da headquarter kwallon kafa ta Afirka inda sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka wato hukumar CAF Ahmad Ahmad yace shi ba zai dauki albashi daga sabon aikin da ya kama na shugabancin wannan hukumar ba za a tuna cewa dai zaben da aka yi shi Ahmad Ahmad a watan Maris da ya gabata shine yasa aka zo ƙarshen mulkin da Isa Hayatu yayi na shekaru 29 a zaman shugaban wannan hukuma ta kwallon ta Afirka Ahmad Ahmad ya bada bayanin cewa ya yanke shawara ba zai dauki albashi ba saboda yana ganin dauka albashi ba zai bashi dama ya gudanar da mulki na adalci irin yadda yake so yayi ba abin da ya ga BBC Sport kenan shi dai sabon shugaban dan shekaru 57 da haihuwa wanda kuma asalinsa dan kasar Madagascar ne a yau din ne yake taron sa na farko tun lokacin da aka zabe shi don shirya mababban taron hukumar kwallon kafa ta duniya da za a yi Allah ya kai mu ranar Alhamisin nan mai zuwa 11 ga watan nan da muke ciki na Mayu. To halin yanzu kuma shi ma shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Amaju Pinnick ya samu sabon mukami yanzu shine shugaban committee shirya wasar gasar cin kofin kalubalen ka na Africa din wato Nations Cup kuma da committee watsa labarai na ita hukumar kwallon kafa ta Africa ta CAF. Za a tunanin cewa shi Pinnick yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Afirka da suka goya shi Ahmad Ahmad baya lokacin da ya tsaya takara da shi Isa Hayatu wanda ya sa shi Amju Pinnick ɗin ya sha suka lamiri a wajen wasu kusoshin wasanni a can Najeriya. An ba da sanarwa wannan sabon mukamin da aka baiwa shugaban kwallon na Najeriya ne a wajen babban taron da ake ci gaba da yi na ita hukumar kwallon kafa ta Afirka yanzu haka a Manama ta ƙasar Bahrain. Kuma wannan kamar da muka ce shine taron farko da ake yi a ƙarƙashin jagorancin sabon shugaban CAF din Ahmad Ahmad inda kuma aka ce za a tattauna abubuwa kamar guda 15 wanda aksarinsu daga mada abubuwan da za a yi ne a cikin wa'adin mulkin shekaru 4 da shi Ahmad Ahmad din zai yi a matsayin shugaban CAF. To bari mu gargare da labaran Premier League na Ingila inda nasarar ci biyu da babu da Arsenal ta samu akan Manchester United yasa aka zo ƙarshen shekaru 25 da ita Manchester United din ta share tana abin da ta ga dama wato tana samun nasarori a cikin gasar Premier League din kuma wannan ya ƙara ƙarfafa fatar ita Arsenal din na cewa nan gaba kadan za ta zama cikin kasashe uku ko hudu da suke na farko akan allan wato maki-maki na ita Premier League din yanzu ita Arsenal tana matsayi na 6 ne yayin da Manchester United da Manchester City suke matsayi na 4 da 5 akan allan maki din Chelsea ita ce liman ita ce jagaba akan wannan allo din tana da maki 81 sai Tottenham ta biyu da maki 77 Liverpool ce cikon ta uku da maki 70 Juma abin da ya sauka kake na labaran wasanni wannan litinin daga sashen wasan murya Amurka sai wata litinin Allah kan ya huta lafiya
gashar himuriyar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a wata ayyanarwar hadin gwiwa da aka fitar a ranar 25 ga watan Afrilu kungiyar tarayyar Turai da ofishin jakadancin Jamus da ofishin jakadancin Faransa da na ƙasar Amurka da kuma wakilan ƙasar Switzerland sun bayyana damuwar su akan kama wasu ma'aikatan kungiyoyin fararen hula a ƙasar Chadi kwana-kwanan nan Mun damu akan kama ma'aikatan kungiyoyin fararen hula da dama a sakamakon rashin bayanai bisa tuhumar da ake yi masu da kuma sharuɗan da suka sa aka kama su kuma muna jaddada goyen bayan mu ga mutunta cikakken ƴancin walwala ciki har da ƴancin faɗa albarkacin baki da kuma ƴancin bayyana ginshikin demokradiya Masu ruwa da tsaki sun amince akan cewa ya kamata mambobin kungiyoyin fararen hula su taka muhimmiyar rawa wajen samar da gwamnatin demokradiya da bin doka da oda Sanarwa ta kuma mayar da martani akan rahotannin da ke cewa a daren 11 ga watan Afrilu ƴan bindiga sun kai wa jerin motoci biyu dauke da fursunoni tsakanin 96 zuwa 100 hari wanda yayi sanadiyar mutuwar fursunoni 9 guda 8 daga cikin su waɗanda suka rasu an ce suna da hannu wajen mutuwar dan yayan Idris Deby a watan Janairu wanda suka rattaba hannu a sanarwar sun lura cewa harin da aka kai wa jerin motocin da ke dauke da fursunonin da kuma halaka su a lokacin da ake canza musu wuri abin damuwa ne idan aka yi la'akari da yin shari'ar adalci wadda ta bada damar kariya daga azabtarwa da kuma cin zarafi muna fatan za a tantance hakan domin a gurfanar da waɗanda alhakin ke kansu babban mai gabatar da karar da wakilan kungiyoyin jama'a sun yi Allah wadai da wannan hari Amurka da sauran bangarorin da suka rattaba wa sanarwar hannu suna karfafawa kasar Chad gwiwa da ta tabbatar da mutunta ƴanci kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar kamar kuma yadda yake a yarjejeniyar kasa da kasa da aka rattaba wa hannu wanda ke taimakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da shine kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Akwai wasu gidaje guda uku a Difa dake ƙasar Niger waɗanda idan ba domin gidajen na kewaye da wayoyi da kuma sojoji rike da bindigogi kira Kalashnikovs ba suna gadi ba mutum ba zai lura da su ba waɗannan gidaje ne da tsofaffin mayakan Boko Haram suke zaune watanni 6 da suka gabata aka bude gidajen kuma kimanin mutane 150 yawancin su tsofaffin mayaka ne tare da matan su da kuma ƴaƴayen su suke zaune a cikin su Kimarin mutane 6 ne suka mutu a wani bom da ya fashe jikin wata mota a bakin wajen sayar da abinci a Mogadishu ciki har da babban janar na sojan Somalia. Kimanin mutane 10 ne suka jikkata yayin da bom din ya fashe da misalin karfe 6 na yamma lokacin yankin. Adab da wani shahararren wajen cin abinci wanda aka fi sani da Italian Cafe. Waɗanda suka ga afkuwar al'amarin sun ce an dana bom din ne awa guda yayin da masu cin abinci suke zama a waje yayin cin abincin.
To madalla da take tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazira Ahmed Hausa da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham wanda ta bada umarni da injiniyan mu Suleiman Traore ni Ladan Ibrahim Alke cewa ku fara lafiya mu kuma mun lafiya da alheri